sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10-19-41-60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu na safiyar yau 14 ga watan Afrilu shekara ta 2016, ranar da ake cika shekaru 2 da sace 'yan matan Chibok. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
To Grace, a yau Alhamis 14 ga watan Afrilu nan da muke ciki ne 'yan matan Chibok da 'yan ta'addar Boko Haram suka sace ke cika shekaru 2 cirba labarinsu. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty sun yi kira ga da a gabatar da sauraren shari'a bisa jawabin da jihar Kaduna ta fidda na cewa an bindige tare da binne gawawwakin ƴan Shi'a sama da 350 a rami daya. Shugaban Misra Abdul Fattah El-Sisi ya fito ya kare rudanin bada tsibirai guda 2 ga Saudiya a jiya Laraba.
To kanin labarin kenan, yau dai shirin namu baki daya zai ta'allaka ne kan batun sace 'yan matan Chibok da aka shekaru 2 da suka shige. Kowane mataki ne ya kamata shugaba Buhari ya dauka kan wannan.
Yaran nan sun zama yaran kowa ne a Najeriya, duk bakin mutum wanda ya isa uba ya dauka kacaukau ƴaƴansa ne aka yi musu wannan. Shugaban kasa ya maida ofishinsa kacaukau ya zama ofishin da zai rika karban rahoto direct na suru akan yanayin inda ƴan matan nan suke. Wallahi tallahi ya sun wal Qur'anin hakim ba zan yi kafara ba idan aka yi haka, ba za a dauki sati 3-4 ba ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba.
To sai kuma shirin domin iyali shi ma na musamman kan cika shekaru 2 da sace 'yan matan, kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A yau Alhamis 14 ga wannan wata na Afrilun da muke ciki ne 'yan matan Chibok da 'yan ta'addar Boko Haram suka sace ke cika shekaru 2 cirba labarinsu. Dr. Iman Usman Shehu na kungiyar fafutukar ceto 'yan matan na garin Chibok ya bayyana wa abokiyar aikin mu Grace shirin da kungiyarsu ke yi a yau don gudanar da wannan al'amari.
Yau shi ne zai zama kwana na 7 da muka soma abubuwa kan ganin cewa an tuna da 'yan matan da aka dauke, da yake yau shekaru 2 kenan da aka dauke su. Yau za mu zangon shugaban kasa, ko da yake ba za mu sadu da shi ba, amma za mu tsaya gaban nan Aso Villa, sannan za mu karanta wato statement ɗinmu ga duk duniya. 'Yan jaridu za su dauka a watsa duk duniya.
Bara shekara guda daidai da ta shige kun yi irin wannan gangamin, ina tasirin wannan gangamin kasancewa yanzu shekarun ku 2 kuna wannan fafutuka kulliya ba ta biya kuɗin sabulu ba?
Eh, to shi bege mutum na da bege bai karaya. So bege mu shi ne in muka ci gaba da wannan fafutuka ba za a manta da batun 'yan matan nan ba. Dama ita gwamnatin da ta wuce ba su so muna wannan fafutukan ba, don suna ganin kawai a manta da maganar tunda 'ya'yan marasa hannu da shuni ne. Kuma abin mamaki shi ne ita ma wannan gwamnatin mai ci yanzu ta shigo, ita kuma ta so matake-taken ita wancan gwamnatin. Don haka dole mu ci gaba da wannan fafutukan. In ma 'yan matan ma sun mutu ne, a fito a ce sun mutu don a san inda aka kwana. Amma a yi shiru haka kawai, ai ba daɗi. Waɗannan fa 'yan Najeriya ne, kuma suna da haƙƙin a kare su ko kuma a yi bayani akan abin da ya same su. Don haka za mu ci gaba har sai an sami sakamako, ko da daɗi ko ba daɗi, sai an sami sakamako.
Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International sun yi kira da a gabatar da sauraren shari'a bisa jawabin da jihar Kaduna ta fidda na cewa an bindige tare da binne gawawwakin ƴan Shi'a sama da 350 a rami daya. Jami'an jihar Kaduna sun bayyana wa kwamitin binciken lamarin a ranar Litinin da ta gabata cewa an binne su a jihar biyu bayan hatsaniyar mabiya Shi'ar da sojoji da aka yi a garin Zaria a watan Disambar bara. Shugaban reshen kungiyar Amnesty da ke Kaduna MK Ibrahim ya ce wannan sanarwa mai razanarwa game da bibbindige 'yan Shi'ar tare da tona rami daya aka kuma binne gawawwakin nasu. Ya ce wannan shi ne mataki na kallo na farko da ya kamata a bi domin gurfanar da duk wanda ake zargi da aka aikar. Shugaban hukumar al'amuran addinai ta jihar Kaduna, Muhammad Namadi Musa, ya faɗa wa kwamitin cewa an umarce shi da bin tawagar kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kaduna, inda kuma ya bi su zuwa Zaria, ya kuma gane wa idanunsa dimbin gawawaki akan titi da suka hada da mata da yara, dukkanin su lullube cikin bakaken kaya. Ya kuma ce an kidaya gawa 156 a asibitin Jami'ar Ahmadu Bello dake Zariyan, aka kuma karbi wasu gawawaki guda 191 daga asibitin Barikin Soja a Zariya. Wani ma'aikacin asibiti na Jami'ar ta Zariya ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ya kidawa gawarwaki akalla guda 400. Su ma mazauna unguwar da abin ya faru sun ce gawarwaki da dama ne suka cika kan titunan su. Hafsan sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai ya ce sun aikata abin da ya faru a Zariya ne bisa dokar da aikin soja ya tanada. Yan shi'a sun musanta cewa sun kaiwa hafsan sojan hari kamar yadda ake faɗa. A baya dai an zargi sojoji na Najeriya da cin zarafin bil'adama musamman a yaƙi da Boko Haram. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Misra Abdel Fattah El-Sisi ya fito ya kare rudanin bada tsibirai guda biyu da Saudi ga Saudiya a jiya Laraba, sannan ya kareta cewa jami'an su na sirri ne suka kashe dalibin nan dan asalin kasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin dan tabbatar wa Misrawa cewa bai bada kowane bangare na kasar su ga wata kasa ba. Ya kara da jiddada cewa bari ma mu yi maganar ta kare kai tsaye. Yace ɗan majalisar da kuka zaba su ne za su tattauna amincewa ko kuma a'a. Gwamnatin Alkahira dai ta sanar da maidawa Saudiya wasu tsibirai da ke gabar tekun Maliya masu suna Sanafir da Tiran, wanda LCC ya ce dama can wannan tsibirai na kasar Saudiya ne da ta bawa Masar ikon kula da su tun a shekara 1950 bisa fargabar mamayar Isra'ila a wancan lokacin. Wasu 'yan kasar sun zargi shugaba LCC da cewa ya sayar da wani yanki na Masar ga Saudiya kawai don neman taimakonta. Wani dan majalisa ya nemi tambayar LCC game da lamarin a lokacin taron manema labarai, sai shugaban ya katse masa hanzari da cewa ban bawa kowa izinin yin wannan tambayar ba. Daga nan kuma aka katse yada shirye-shiryen da ake yi. Babban lauyan shugaban 'yan adawar kasar Uganda Dr. Kizza Besigye ya ce shugaban da ake zargi da cewa ya karya doka an yi ne kawai don makirci domin a kaskantar da shi game da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 18 ga watan Fabrairu bana da ake tababarsa. Kotun Magistrate ta Kasangati da ke lardin Wakiso ta tuhumi Besigye da cewa jam'iyyar ta neman canji mai suna FDC a jiya Laraba da cewa yayi ko kuma ya saba umarnin da 'yan sanda suka bashi bisa halarci. Kakakin ya faɗa cewa Fred Enanga ya faɗa wa manema labarai cewa an kama Besigye ne a hanyarsa ta zuwa shalkwatar jam'iyyarsa a makon jiya. Kakakin ya ce muna da shaidar faifan bidiyo da ta nuna Besigye a tsaye a saman motarsa yana yi wa dandazon jama'a bayani da hukuma ta haramta, wanda hakan ya saba wa dokar yin zanga-zanga cikin lumana bisa neman izini.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labari, mu bude taskar hotannin namu a jihar Kano Najeriya, inda masu fafutukar kare hakkokin bil'adama suka tofa albarkacin bakin su kan ci gaba da garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, barista Badiya Abdullahi Ma'azu ta kungiyar Rayuwa Development Association masu rajin kare martabar marasa karfi a cikin al'umma, ta ce akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi dangane da wannan lamari.
Wanci tashi abu yayi harshe, to ya zama wajibi daga ɓangaren gwamnati ta sake salo saboda an ci gaba. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi ta hanyar neman security da yadda za a fahimci ina abu yake, me ya janyo shi, kuma ya za a yi a datse shi, a daina babatin baki. Su kuma iyaye hakurin da suke shi za su yi, kuma tunda ana raye ba wani report da ya zo cewa yaran nan sun salwanta, to kullum muna sa rai in Allah ya da wata ran za a gansu. Za kuma su fito su samu su haɗu da mu da muke ƙaunarsu, muke kewarsu, kuma muke hakilan yadda za a yi Allah ya kawo mafitar da za a zo a same su su sake rayuwa irin wadda suka rasa saboda haka tunda dai ana sa rai suna raye to ba za a gajiya ba hakilan yan gwagwarmaya ba za a daina ba yanzu za a sake damara a daura dan ba a ci gaba
abu ne sananne cewa kafaffun labarai sun taka rawar gani wajen fafutukar kanto waɗannan yan mata na Sakandaren Chibok Malam Bashir Muhammad Bashir gogaggen dan jarida ne da ya kwashe shekaru da dama a fagen aikin jarida da sha'anin fasahar yada labarai
tarihi ya nuna a kasashen duniya wannan abin ba bako bane kuma duk lokacin da irin wannan abin ya faru matsayin gwamnati da kuma haƙƙin da ya rata a wuyanta shine ta kokarin ta ga cewa an samu maslahar irin wannan matsalar da take faruwa ga al'ummata dama abu biyu ake irin wannan na farko idan akai garkuwa da mutane wato bayan Allah kamar su waɗannan yan matan Chibok ana amfani da duk wata hanya ta diplomasiya da ake ganin za a bita a ga cewa an samu waɗannan yara da akai garkuwa da su ba tare da wani abu ya same su ba kuma ka san shi batan mutum ko batan duk wani abu da kake tunani abu ne mai wahalar gaske ka zo ka samu wannan abin da kake nema akan lokacin da ya dace to amma idan ka dubi yadda tsarin yake da kuma yadda gwamnatin baya da ta yanzu babu wani tabbaci da aka samu na cewa lalle ilallah waɗannan yara ɗan matan Chibok ga wani lokaci gobe ko jibi ko gata za a kawo iyayensu su
shi kuwa lauyan kare haƙƙin bil'adama barista Audu Bula Mabukarti cewa yake a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin ƴanto ƴan matan na Chibok tilan zai kuma ta rinka tunani kan makomar dabban ɗaruruwan ƴan gudun hijira waɗanda tarzumar Boko Haram ta raba da gidajensu
gaskiya a fahimta ta wato ci gaba da neman waɗannan yara na Chibok na da matukar amfani kuma ina ƙarfafa gwamnati gwiwa cewa a yi din mai yiwuwa a tabbatar da cewa an samu inda yaran nan suke in suna raye kuma ba sa raye iyayensu su san cewa ba sa raye domin hankalinsu ya kwanta
Barista Audu Bula Mabukarti kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
To a gaida Mahmud kakakin fatar shugaban kasar Najeriya Garba Shehu yayi wa wakilin Umar Faruk Musa karin haske dangane da lamarin
Na farko dai ina son maka bayanin cewa sake bincike akan wannan magana ya zama dole saboda gwamnatin lokacin da ta zo ta hau mulki akwai rahoto akan tebuli da ta gada wanda ita ce tsohuwar gwamnati ta yi bincike kuma da aka karanta wannan rahoto aka gani cewa wato rahoton kamar wani an rubuta shi don kawance kowa da kowa ne aka nuna cewa babu mai laifi soja ya yi aikinsa ɗan sanda ya yi aikinsa ma'aikatan tsaro na sirri da na fili kowa ya yi aikinsa babu milifi kuma matamatan da sun bata da wadda ka baya da za a ce kowa ya yi aikin da kuma wani a yin mafi a faru shi yasa gwamnatin mu ya ce za ta yi bincike sannan su kansu lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya sadu da iyayen yan matan nan da aka sace daga cikinsu akwai waɗanda suka furta da kansu cewa ni mun san abu a boye da gwamnati ba ta sani ba har wasu su suna nuna cewa a'a akwai waɗanda ke haɗa baki aka yi da su a garin mu ko kuma a wani gari daban ko kuma a wani ya san wani abu akan abin nan ko wance ta sani sai zarge-zarge in ma ƙarya ne kuma gaskiya abin da gwamnati take kai a bincika a saurari kowa ne matsalar abin da ake ciki kuma kwamitin bincike shugaban Muhammadu Buhari ya amince a kafin shi an zayyana musu sunan waɗanda za su yi wannan aiki an gabatar masa an amince abin da ya rage a rantsar da kwamitin
amma baka ganin kamar an yi jinkiri kwarai da gaske ba a kaddamar da wannan kwamiti ba kusan watanni uku ko hudu tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gana da iyayen nan na yan matan Chibok
mun magana da shi ne ba shugaban kasa sama a kan sai da ma jinkiri kan ai arga an yi shi tun da taso an fadi abin da yake ka kanka gwamnati da take maka karba hannun ka ka kama yadda an sace yan matan nan sai da ne don kafi yake saboda haka abin nan ai ba bi shi tun da sakar da amma mu dai daga nan bangaren abin da na fahimta cewa akwai aiki ne da ake bukatar kwararru mutane da aka amincewa waɗanda ba za a ciniki da su a biya don a lalata wannan aiki ba akwai shi ne zai shugaban kasa shawara a kan harkar kuɗi akwai wasu kwararru da yake son amfani da su a cikin wannan sabon kwamiti inda kuma an ba su wani aiki a wuri suna yi sai yake su kammala wancan su dawo da suka dawo mashi ya haɗa da sauran mambobi karantar da su wannan abu har riga an gama amma abin da yasa ba ran karkatin da yake ba sai aka ci a tunda dai hidimomi sun zo musamman ana ta zancen wasu suna ta shirye-shiryen bukukuwa na shekara biyu na sace waɗannan jama'a kada mu ma mu shiga ciki a ga cewa kamar wani abu ake yi don a yi rawar gani ko a birge yansu a duk a gama na so in an dawo aiki bayan wannan biki nasu sai a rantsar da kwamiti su masu aiki ba tare da wani hayaniya ko yin abin nan.
Say prayer wherever you are, say prayer for our nation Nigeria, God. So we're still crying boo-hoo, yo we will, cause our nation's falling apart, our leaders failed us. Playing politics for human lives, they all failed us. Whole continent got a million Charles Taylors. But I got hope for my people that we can cope with this evil. We will rise to the highest, who can stop or deny us? Terrorists may strike, this bad weather may last a while, but I know we'll see better days. Rest in peace to all the people that passed away. That flight, down the air.
Oh, Garba Shehu kenan a hirarsu da wakilin mu Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na Asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi.
Shugaban kasa ya maida ofishin sa kacaukau. Ya zama ofishin da zai rika karban rahoto direct na suru akan yanayin inda ƴan matan nan suke. Wallahi tallahi ya sun wal Qur'ani na kin bazan yi kafara ba idan aka yi haka ba za a dauki sati 3-4 ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin bayanai da shawarwarin ƙwararru kan harkokin tsaro. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ƴan matan sakandaren Chibok suka cika shekaru biyu tir a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Batun da ya ɗauki hankalin shugabannin ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kafofin sadarwa da kuma ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama. Shekaran jiya gwamnatin jihar Borno ta gayyaci waɗansu daga cikin iyayen ƴan matan Chibok zuwa fadar gwamnatin jihar. Domin tantance wani hoton bidiyo da tashar CNN ta gabatar inda aka nuna hoton ƴan matan sakandaren Chibok 18 da bisa ga dukkan alamu suna cikin ƙoshin lafiya suna kuma samun kula. To bayan da gwamnan jihar Kashim Shatima ya gayyaci waɗansu iyaye suka je suka tantance ƴaƴansu na zanta da waɗansu iyayen waɗanda su ma suke shirin gudanar da gangami yau a makarantar sakandaren Chibok da yanzu haka ta zama kago.
Ni ne Mala Abogo. Suna yata Kabu Mala. In Allah ya sa tana da rai, mu addu'armu gwamnati ta san da wannan abin da ya faru da mu. Ba mu da wani bincike, ba mu da wani munafurci. Muna addu'a ƴaƴanmu Allah ya sa su fita lafiya. Allah ya sa kuma inda suke suna nan lafiya kalau da ransu. Addu'armu daga Ubangiji ba godiyan da zamu yi Allah. Allah ya ga addu'armu ya ji tausayin mu ya kubtar mana da ƴaƴanmu daga hannun Boko Haram. Iya abin da muka san.
Ni ne mai suna Maina Musa Yaga. Baban Hawwa ƴan Maina.
A to Malam Maina, lokacin da aka sace ƴarkan nan Hawwa shekarunta nawa?
Shekarunta 17.
To Malam Maina, idan a ce Hawwa tana jinka inda take, inda Allah ya sa tana da rediyo tana jinka, me zaka gaya mata?
Ni addu'a nake yi kullum akan Allah ya tabbatar inganta da ido, rai da lafiya. Kuma muna kukawa gwamnatin sama na federal government akan su zo inda har za a iya kira mu iyaye. Siyu daga cikin mujiya aka kira aka ja ka nuna mana hoton ƴan matan mu 18. Mu muna bukatan in federal government tana so ta kyautata mana ta share mana hawayen mu duniya gaba daya su sa mana ido akan wannan al'amarin a kuftar mana da ƴaƴanmu. Kaɗan daga cikin mu iyaye aka kira mu zuwa Borno State government ya ta kira mu aka je government house aka ja ka nuna mata hoton aka nuna hoton ƴan matan mu guda 18. Shi ne suka kiro mu suka ce to mu fa kun ce mana mu zo mu tabbatar wannan abun kuma gashi abin da aka nuna mana ga shi abin da aka bayyana mana a fili. Mu kuma muka ce to tunda haka ne mu bari mu nuna kukan mu ma duniya akan gaba da tunda har za a iya gano ga inda suke ga hotunan su. Me yasa ba za a iya kawo mana ko 18 din a kawo mana mu gani da ido mu ba?
An nuna muku hotunan ƴan matan kunnan 18 yaushe aka dauki hoton kuma a ina ne suke?
Su abin da suka iya gaya mana suka ce dai wayancan magana da suka gaya mafi dinamu da shi sun ce hoton an dauke shi wai ina ji a watan Disamba aka dauki hoton nan. Shi yasa aka nuna musu akan gashi abin da aka faɗi.
Wane ne ya dauki hoton kuma menene yasa ba a dawo da su ba?
A'a mu ba za mu iya mu sani wane ya dauki hoton ba. Sai dai wane ya kira mu ya je nuna mana.
Amma to ku ba ku yi musu wata tambaya ba, an nuna muku hoto kawai kun ga hoto kun kamo hanya kun dawo.
To iyayen abin da kowa ya gani abin baki rai ne, hankalin kowa ya tashi, kowa ya kidi ne ya tashi da kuka, kowa ya kama hanya, kowa duk abinci da aka ci za a ba mutum da wajen kwana ba su yadda ba wayan abubuwan mutane suka kama hanya suka yi.
Kana ɗaya daga cikin iyayen da suka je suka ga hoton?
Ba na ɗaya daga ciki.
Akwai ɗaya daga cikin iyayen da ya je ga hotunan nan a cikin kunnan da kuke nan yanzu haka?
Yanzu a haka nan babu ɗaya daga ciki, sai dai information da suke fidin namu da shi suna hanya zuwa.
Hotunan da aka nuna musu iyayen nan sun tantance ƴaƴanku nan a cikin hotunan? Tabbas ƴaƴanku ne?
Tabbas ƴaƴanmu.
Ya suka gan ƴan matan?
Sun ke dai alhamdulillahi akwai koshin lafiya wajen su bisa ga fiskan su da suka gani a hoto ne.
Wannan hoton da suka nuna da aka kira su aka nuna musu nan menene manufan kiran su a nuna musu hoton nan? A ce suna nan da rai ko kuma menene ainihin manufan nuna musu hotunan, kiran su a nuna musu hotunan?
Mu ba mu san manufan kiran mu a nuna mana hoto ba. Mu dai dada sa mu bakin ciki ne da wannan da hataniya, kamar wasu in suka gani ko suka ji haka din ma wani suka gani. Yawancin mu ma in ce a cikin kashi 100 95 wannan suna da DP yanzu haka.
To bari in yi magana da na gaba.
Ina magana da Bulus wata mahaifin Comfort Bulus.
Shekarun Comfort nawa lokacin da aka sace ta?
Shekarun ta 19. Da mu ga ji wannan magana din hankalin duka ya tashi. Yanzu ni da kaina haka ma ban da ji tsina. Ni yanzu gaba ɗaya da na ji wannan magana. Mu dai muna roko mu gani a kasa, in dai suna nan a kawo mana su mu gani a kasa.
To inda a ce ƴarkan nan Comfort tana jinka tana sauraron wannan hira da muke, me za ka gaya ma Comfort?
Ina son gaya ma Comfort in zaba da jina ta yi addu'a ta jimre Allah zai yi aikin shi, ko ne lokaci Allah zai yi aikin shi, ta yi addu'a Allah ya fitar da su lafiya.
Yawa to amin. To bari mu in yi magana da na gaba. Da wa nake magana?
Ni da Bulama Musa Jamila.
Sannu, to ya aka ji da zaman zulumi kuma?
To ga shi tsoro da munan nan ba abin da mutum zai fara ba, ko amma ya riga sun wahala da muna cikin. To bisa ga ayyukan mu nan in zo da mun shafara biyu ba kuma biyu ba ne. To mun ba mu da karfi abin da zamu yi. Shi ne muna so ka ko da yaushe muna girga ma ta da mu. To muna gwamnati da su ne kuma na da muna ga yamu shi ne rata namu.
Menene sunan ƴarkan?
Maryamu.
To kadara Maryamu tana jinka, me zaka gaya ma Maryamu?
Ni dai abin da muna fada tun da mun yi riga mun yi riga riga, amma ba abin da bayan ba gobe ba, inda ana nan da rai lafiya mu ma muna kuka shawwa gwamnati a kimike mu a cikin kaya mu dai a kashi lafiya shi ne da muna bukata.
To wannan sako ne ga gwamnati, amma inda a ce ita Maryamu nan tana jinka me zaka gaya mata matsayin uba?
Matsayin da zan ma ai Maryamu kullum da muka san tunani mu ga yadda su din ma sun bar duniya su gudu san ba tunani. To abubuwan namu dai inda kamata su yi ma war haka ma ba da ji ma bale ma magana. To abin da jira da mu zai fara mu zai ba mu komai ba, mu dai roƙon Allah ne kare le mu jira addu'a irin Allah ya mutu da ita tana nan da rai a tsakanin dan wata a ga Allah ya fitar mana da sai.
Inda a ce tana jin kana mata magana, me zaka gaya mata?
Abin da zai ga mata ita rin? Rufin ita sun da tana nan da rai abin da zai ja mata. Tun da Allah ya fitar mana mun gan mutum da ito shi zin ne abin da mutum zai ja mata. Amma abin da ya zama kamar duhu nan ina ne zan ya gani abin da zai ya ma ja mata. Komai abin da ka ga da ido shi ne abin da kai ko da shawara ne ko da gurgurde ne ko da mene zaka je ka yi zaka iya ka faɗa. Amma abin da ya zama kamar duhu ya zama kamar tafiya din ma ai yayi rizu din ma gani ya din ma da ba dadi shi din ma, amma duk da haka muna nucewa.
To ba mai magana na gaba. To Malam Zanna, kai ƴarka tana cikin waɗanda aka sace?
ƴata tana ciki.
Wace ce ƴarka?
Ƴata Aisha Lawan Zanna.
Aha, to ƙaddara Aisha tana sauraron ka Malam Zanna, me zaka gaya mata?
Hajiya Aisha in tana saurara na. Abin da zan gaya ma Aisha shine Aisha ta zama mai hakuri. Domin Ubangiji Allah yake duk wani mai hakuri insha Allah zai cima nasara ga abin da ya sa a gaba. To yanzu hakuri da zan ba ta ba cima bura abin da zai samu a gaba ba wannan kuncin wahala da Ubangiji Allah ya kadarce su a ciki. Da baki da ƴaƴanmu na cibin na review da 19 muna roƙon Allah ya ba su hakuri su zama masu hakuri ba Aisha ta kaɗai kawai ba dukkansu ƴaƴanmu a matsayina na shugaba na wannan tafiya na iyaye ina yi ma dukkan ƴan matanmu da wanda ko ma da Aisha tana jin murya na amma ai wani wata kuma ai ba ta jin muryar ma ba ta jin muryar mahaifin shi ba. Ina nan a matsayin shugaba ina dukkansu ƴaƴanmu cibin wanda aka ɗebe su su zama masu hakuri su roƙan Allah. Har yanzu muna a filin mashi federal government da state government da kuma hatta hukumar namu duk wanda yakan taimako muna neman taimako muna kuka kukanmu ba zai tsaya ba. Muna gode ma al'umma wanda suke ji mu da babban murya da wanda suka tashi suna ta kuka akan ƴaƴanmu a samu su kuma a kawo mana su da rai. Muna musu godiya. Shine illa abin da zan gaya wa ƴaƴanmu idan ma suna jin mu su zama masu hakuri su zama kuma masu roƙon Allah watan watar na Ubangiji Allah ya zai hada mu tare da su.
Masu iya magana suka ce inda rai da rabo, saboda haka za mu ci gaba da addu'a da begen ganin ranar da Allah zai haɗa ƴan matan Chibok da iyayensu cikin alherinsa. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan iyayen ƴan matan sakandaren Chibok da kuma dukkan waɗanda suke fafatukar ganin an ceto ƴan matan, sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
God help us. Peace.
Hey mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune.
Fama da lakafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International sun yi kira da a gabatar da sauraron shari'a bisa jawabin da jihar Kaduna ta fidda na cewa an bindige tare da binne gawarwakin ƴan shi'a sama da 350 a rami ɗaya. Jami'an jihar Kaduna sun bayyana wa kwamitin binciken lamarin a ranar Litinin ɗin da ta gabata cewa an bindige tare da binne waɗannan ƴan shi'a a jihar biyo bayan hatsaniyar mabiya shi'ar da sojoji da aka yi a garin Zaria a watan Disambar bara. Shugaban Misra Abdul Fattah El-Sisi ya fito ya kare rudanin bada tsibirai guda biyu ga Saudiya a jiya Laraba, sannan ya karyata cewa jami'an nasu na sirri sun kashe ɗalibin nan ɗan ƙasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin inda ya bayyana cewa ya bada wannan ɓangare na ƙasar su ne domin dama can na ƙasar ne ta Saudiya, wanda ya bayyana cewa dama can ta bawa ƙasar ta Misra ne domin ta adana mata a shekarar 1950 bisa fargabar mamayar Isra'ila a lokacin. Wasu 'yan ƙasar sun zargi shugaba El-Sisi da cewa ya bada wani ɓangare na ƙasar Misra ga Saudiya ne domin kawai neman taimakonta. Wani ɗan majalisa ya yi ƙoƙarin tambayar El-Sisi game da lamarin, inda a cikin taron manema labaran shugaban ya katse masa hanzari da cewa ba mu bawa kowa damar yin wannan magana ba. Babban lauyan shugaban 'yan adawar ƙasar Uganda Dr. Kizza Besigye ya ce sabon zargin da ake wa wanda yake karewa yana nuna wa ƙarara wani makirci ne domin a kaskantar da shi game da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar 18 ga watan Fabrairun da ya gabata wanda ake tababarsa. Kotun Majistare ta Kasangati da ke lardin Wakiso ta tuhumi Besigye da cewa na jam'iyyar ta FDC Laraba da ta wuce ya bayyana akan motarsa yana raji game da siyasarsa.
To a gaida ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na sake rayo amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu na yau Jim Cook Alheri ke muku fata alheri.